إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يو لاربا ومشاء بيو قوات رمضان hijira manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shekara 1438 insha Allah ta'ala zamu ci gaba da karatuwa wannan masallaci muna karatuwa cikin wannan wata mai albarka wata Ramadan muna karatu cikin alqur'ani mai girma kuma muna karatu ne cikin suratul tauba karatun da ya gabata mun tsaya aya ta 6 ne ko ta 7 aya ta 7 insha Allah ta'ala zamu tashi aya ta 8 a cikin suratul tauba muna fata Allah ya samu dace kafin nan ga tambayoyin da aka turo wannan bayan yayi sallama yace tambayar sa ita ce shine yake yin azumi guda uku duk wata azumin nafila kenan to yace sai a watan akwai azumin da ake yi na nafila kamar azumin 6 Shawwal ko azumin ranar arfa to mallan zai irga da su ne ko kuma ban da su in ya ga dama zai iya kirgawa da su ana idan ya fado azumi yayi azumi ranar arfa wanda tara ga wata ne azumin ranar arfa na nafila ne kuma sai la'akari cewa shine daya a cikin azumi uku da zai yi a wannan wata sannan ya kara guda biyu yayi in yayi nufin haka amma in ya ga dama kuma zai yi azumi uku da ya saba yi sannan kuma yayi azumin ranar arfa da ake yi haka nan zai yi azumi uku da ya saba yi sannan zai yi 6 Shawwal da ake in kuma ya ga dama sai kirga uku a cikin 6 Shawwal din sa yana nufin sune uku na azumin wannan watan da ya saba yi sannan ya cika ta sauran uku a cikin Shawwal suka zama 6 in yayi wannan ma babu laifi wallahi ta'ala ala wannan kuma bayan yayi sallama ya kuma yi fatan alkhairi yace tambayar sa ita ce shin shine shin ana iya rantsewa da annabi sallallahu alaihi wasallam ko kuma da Allah kawai ake rantsewa ana rantsewa ne da Allah subhanahu wataala duk wanda zai rantse ya rantse da girman Allah ya rantse da Allah subhanahu wataala haka da Allah ake rantsewa annabi sallallahu alaihi wasallam haka ya fadi wanda duk zai rantsuwa to ya rantse da Allah wallahu ta'ala alam wannan bayan yayi sallama yace yana so ayi masa ƙarin bayani akan sallar kasaru kamar sallah mai raka'a 4 yaya mutum zai bi jam'i yaya mutum zai bi jam'inta shin zai bi limamin daga farko ne in an yi raka'a 2 biyun farko sai ya yi sallama ko kuma zai bi su a raka'a ta 2 ne wato raka'an ƙarshe ko kuma zai yi su ne ba tare da yin jam'i ba ma'ana shi kadai idan mutum ya zo yana niyan kasaru yana zuwa sai ya samu masallaci sun yi raka'a 2 saura raka'a 2 sai ya bi su sallah dama shi raka'a bunan kasaru zai yi sai suka yi sallama sai ya yi sallama sashin malamai na Hanabila abunan sun tabbatar da cewa sallansa ta yi domin dama shi abun da yake kansa shine raka'a 2 to kuma yayi raka'a 2 tare da su sun yi sallama yayi sallama suka ce abunan yayi babu wani abu amma sashin malamai suka ce niyyar su tayi su yi raka'a hudu ba zai isar ba gare shi, wato wancan magana yana da karfi na in ya riski raka'a biyu, dama haƙƙin sa shine ya raka'a biyu, shikenan in suka yi sallama yayi sallama yayi, to sai maganan kuma yazo za a fara sallah, misali raka'a hudu ne shi kuma kasuru ne a kansa, to in ana so ya riski wannan kasurun, maganan da ta dace da gurin maganan jumhur shine kawai a sa shi limanci, idan shi ya limance su in yayi raka'a biyu kawai sai yayi sallama, su zai tsaya su ci ko sauran raka'a biyu, wannan shine abun da yafi. Amma in dai kasuru zai yi to sai zama yana yin sallansa daban, wato in suna ko su biyu ne ko su uku ne su yi gabatar da abun da ya kawo su wajen tafiya, kamar misali mutum ya je ɗan kasuwa sun tafi tafiya, to sun samu misali sun je ko Kano ko Maiduguri ko Lagos ko wani guri inda suke kasuwanci ko kuma wani harkar tafiya wadda ta halal, to sun samu su uku ne ko su biyu ko su sama da haka, ƙarfe 12 da rabi in lokacin azhar ta yi, to sai su yi azhar su yi la'asar kawai a lokacin jam'i, shikenan su gaba da harkokinsu na kasuwanci. In an fara ba wani tsayawa a ce za a yi sallar la'asar, su kan su riga sun yi nasu, dama ya halatta gare su yi jam'i, ya halatta gare su kuma su yi kasaru. Haka nan in sun je wani aiki ne wanda za su yi ta shiga meeting ko wani abubuwa ko series na meetings daban-daban, to idan suka je kawai za su iya jam'u taqdim ko jam'u ta'khir. Ma'ana in sun shiga meeting tun karfe 10:11 na safe, su dama matafiya ne za su yi kasaru, sannan kuma an shiga meeting da su, to ya halatta gare su ci gaba da meeting din su har karfe 4:30 na yamma ko kusan 5, ba su yi sallan azhar ba, ma'ana sun shiga mitin tun karfe 11, suna ji ana kiran sallan azhar, mutanen gari za su yi azhar, su suna ci gaba da mitin. Idan aka taso, saboda su matafiya ne kasuru ne a kansu, to idan aka fito sai su yi sallan azhar su yi sallan la'asar duka raka'a biyu jam'u ta'khir kenan, wannan ya halatta gare su. Saboda haka inda mutum kasuru ne a kansa, in ya kai shi da wani dan uwansa shikenan za su iya yin jam'in su su yi kasuru. Amma in za a yi zai sallah tare da mutanen gari, to cikawa zai yi. In yazo zai sallah da mutanen gari, ba zai jira wai ayi raka'a biyu ya bi raka'a biyun farko, ko kuma ya jira ayi raka'a biyu ya bi raka'a biyun karshe ba. Maganan da ya dace shine in yazo sai a bashi limanci, in ba su san shi ko kuma ba su yaddar ba, to shi kenan kawai sai ya cika sallah. In kuma yana so ya kasuru, sai ware gefe ko a masaukin sa sai sallah shi kadai ko kuma sallah da jama'a, shikenan babu laifi. Wallahu ta'ala a'lam. Wannan bayan yayi sallama yace ina hukuncin wanda yake sallah sallar farilla sai hamma ta zo masa sai ce a'udhu billahi minash shaitanir rajim, to wai shin wannan yana matsayin ƙari a sallah ko kuma a baya matsayin ƙari a sallah? Sai dai malamai suna sabani, shin zikiri irin wannan, wannan umarni ne daga Annabi sallallahu alaihi wasallam cewa mutum ya rufe bakinsa in ya zo hamma, to misali ko irin atishawa da makamantansu wanda akwai cewa alhamdulillah, shin wannan idan mutum yayi a sallah zai yi wannan azkar din ko kuma a'a ba zai yi ba? Malamai suna sabani, wasu suka ce a'a zai yi, saboda ai umarni ne daga Annabi sallallahu alaihi wasallam cewa ya faɗi kaza, ba tare da istithna'in cewa sai in dai a sallah ba, tunda Annabi sallallahu alaihi wasallam bai ce sai in mutum yana sallah ne kar ya faɗa ba, to ko a sallan ne ma'ana zai faɗa. Wasu malamai suna ganin a'a sallah da duk abin da aka keɓe mata na azkar, don haka bai kamata wani bai kamata a shigar da wani abu ba, amma shigarwan don ya faɗa bai zama ƙari wanda yake kawo sujudu sahwi ba. Wallahu ta'ala a'lam. Wannan bayan yayi sallama shi ma da fatan alkhairi yace yana so a masa takaitaccen bayani kan falalar Muawiya ibn Abi Sufyan, don wani na bunan don wani yaji wani yana criticizing ya rubuta, wato yaji wani yana caccakansa a ma'anan abun da inke gai faɗa cewa shi kuma kaman ya abunan shi kuma kaman ya kusa ya ya yayi convincing din sa wato ya kusa ya ci galiba akan sa mana ya gamsar da shi cewa eh hakan ne abinda wancan yake fada kuma yana daya daga cikin sunayen da yake so shi mai tambayar kenan wato yana son ya sawa dan sa wannan suna din da ka zaba danka ko suna mai muhimmanci yawa don sahabi manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam wanda yake criticizing kamar yanda ka rubuta duk abin da ya fada a ce tunda aka haife shi kullum baya magana sai criticizing abunan Muawiya ibn Abi Sufyan har yau din nan har yanzu da kake tare da shi ka dauko shi da girman sa da shekarun sa da inda aka haife shi da family sa da matsayin sa a yanzu tunda a yanzu yake rayuwa ka auna da maganar sa da maganan gidansu da family su da duk wanda suka haife shi da fadin Allah subhanahu wataala radiyallahu anhum wa radwan kai ya ishe ka Muawiya ibn Abi Sufyan yana daga cikin wanda Allah subhanahu wataala da kansa yace radiyallahu anhum wa radwan Allah ya yadda da su su ma sun yadda da shi kuma yana daga cikin wadanda wa kullan wa'adallahu alhusna kowa daga cikin man anfaqa min qabli alfati wa qatala wa man anfaqa min ba'di alfati wa qatala wa kullan wa'adallahu alhusna Muawiya ibn Abi Sufyan yana cikin su to kuma kana son magana kai tsaye kawai inda aka kira sunansa ma'ana annabi sallallahu alaihi wasallam yayi maganan akan sa shi zallan sa shi da annabi sallallahu alaihi wasallam yace Muawiya ibn Abi Sufyan Allahumma ij'alhu hadiyan mahdiyan wahdi bihi to annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗi wannan ya Allah sanya shi hadiyan shiryayye mahdiyan mai shiryarwa wahdi bihi shiryar da wasu da shi annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗi wannan game da Muawiya kaga da wanda yake criticizing Muawiya ka dauko shi ka dauko family sa suwaye suka haife shi da har ka je kololuwan sa da kuma kowa da kowa ka dauko maganar su gaba ɗaya ka dunkulata bata kai kwatankwacin daya bisa miliyan din maganar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da yace Allahumma ij'alhu hadiyan mahdiyan wahdibi to in zuciyarka akwai imani gamsu da maganar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kai convincing ɗinka ka zama convinced da wannan magana ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba maganar wani mutum mai surutu yana faɗa yana warware kansa ba kuma ka ce ya karanta Fatiha a gaban irin su Malam Abdul Basit ka zauna guri eh kaji ya karanta ma Fatiha ka tambaye shi tukunna wannan mai criticizing Muawiya din radiyallahu anhu izu nawa ya haddace alqur'ani din ya ce ya haddace ko nawa ya faɗa to ka ce zai karanta Fatiha a gurin wanda suka san qur'ani suke iya karanta da tatbiki ya karanta aji akwai kuskure ko ba kuskure sannan ya gaya ma abubuwa da yawa a fiqihu kaji yana iya gaya ma wannan ya gaya ma rukunan wankan janaba ya gaya ma rukunan wankan sai abuna shurutu sihhati salah kace ya gaya ma shurutu sihhati salah ka gani aje gaban fuqaha ya fada ko ka dauko kawaidi ka rike ya fada zaka ji akwai wahala amma criticizing Muawiya wannan mai sauki ne saboda me liya halika man halaka an bayyinatin wa yahya man hayya an bayyina zai tai wannan mai sauki ne saboda surutu ne da hayaniya amma in kalau radiyallahu anhu wa radwanu ya ishe ka ba sai ma mun ga ma wani abu nan ba wannan kadai ya ishe ka falala Allah ne ya fada Muawiya ibn Abi Sufyan yana cikin su in akwai inda ya fita daga cikin su aka kawo nasi daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko daga aya wallahu ta'ala alam da kuma maganar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam game da shi don haka su ishe ka wannan kawai kuma ka sawa danka kawai kamar yadda kake so amma wane ne zai convincing ɗinka bayan manzon Allah ya riga ya gama magana shekara sama da dubu da suka wuce wani yanzu ya dan karshen zamani kuma ka gwada shi ka dan bashi amanan kuɗi ka gani yawa wannan yace bayan yayi sallama shi ma yace malam menene takai yace malam menene talacin sallah menene halaccin sallah na nafila raka'a hudu sallama daya annabi sallallahu alaihi wasallam ya jera raka'o'i yayi sallama hadisin Aisha radhiyallahu ta'ala anha ingantaccen hadisi amma dai ya bayyana kuma a hadisi ingantacce na ma salatul layli masna masna ko kuma dukkan sallar nafila ayi masna amma akwai shafi kamar misali annabi sallallahu alaihi wasallam yake salatul duha yayi raka'o'i ko kuma salatul layl kamar yadda take sifanta salatul layl hadisin Aisha radhiyallahu ta'ala anha yayi witri da raka'a biyar ya jera raka'o'in yayi sallama ya halatta daga sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Haka nan kawai misali mutum yanzu yana sallar nafila yayin raka'a biyu zai zauna yayin tahiyya kenan sai ya manta, amma da ma nafila yake yi zai zauna yayin tahiyya sai ya manta ya miƙe tsaye. To in ya tino bai zauna ba, in ya ga dama kawai sai ya ci gaba da karatun Fatiha, in ya ci gaba da karatun Fatiha yayi sura yayi ruku'i yayi sujjada ya kawo raka'a ta uku kenan ko, ya tashi kuma ba zai zauna ba, tunda uku ne sai ya tashi kawai ya ƙara ƙaro daya, kaga bai zama a can ba, sai yanzu ya ƙaro biyu a kansu sai ya sallama guda daya, shikenan ya isa masa, ba ba'adi ba qabli wallahu ta'ala a'lam. Sai ya ce kuma daga tambaya ta biyu, wani lokaci ne na sallan walaha, idan yana son a sanar da shi lokacin sallan walaha da kuma sallan okay, wani lokaci ne sallan walaha da kuma sallan duda ko me ya rubuta, kawai sallan duha da yaji ana faɗa ne, kuma da sallan walaha da ya faɗa shi da arabunan yaren da muka saba ji anan, yace malam daban-daban ne da duha da kuma walaha kenan, yana nufin daban-daban ne, yana so a masa ƙarin bayani, wato daban-daban ne tsakanin sallan walaha da sallan duha, ashe ma ya bayyana da kansa. A sallan duha an faɗe shi ne yadda ya zo da larabci din ad-duha, sallan duha, baka ji Allah ya ce wad-duha, Allah yana rantsewa da wannan lokacin ba na hantsi saboda muhimmancin lokacin hantsi. To shi yasa sallan duha da sallan walaha masu yawa walaha sun mai da shi da Hausa ne, yawa duha shi kuma da larabcinsa babu bambanci, duka ɗaya ne, lokacinsa kuma yana farawa da zarar rana ta fito ta ɗaga ƙadarin Rum, wato in an ce rana ta fito aka samu minti 15 bayan fitowar rana lokacin sallan duha ya yi, daga nan har a wato minti 30 ko sama da haka kafin rana ta yi zawadi, ai kafin rana ta zai tsakiyan sama, in rana ta zai tsakiyan sama ba a sallah, kafin rana ta yi zawadi minti 30 kafin ta yi zawadi lokacin duha yake karewa, daga tun daga logan da rana ta fito ta daga kadarar Rum lokacin sallan walaha ya fara, amma mafificin lokacin ta shine kaman a yanzu a auna da kaman misali karfe 9, daga lokacin ne kowa ya shagala da harkar neman abun da mai gona ya je, mai kasuwa ya je, mai shago ya je, mai sana'a ya je, kowa ya je inda ya je. Shi yasa Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce mata salatul awabin, sallar awabin wato mutane masu komawa ga Allah, shine wannan lokacin mutum ya yanke je yayi sallah. Daga salatu duha wannan shine lokacin ta, da mafificin lokacin ta shine lokacin da jama'a suka fi shagala wallahu ta'ala ala. Insha Allah ta'ala in muna raye lokaci na gaba zamu ci gaba da sauran tambayoyi din, muna fata Allah ya samu dace, zamu ci gaba da karatu cikin suratu tauba aya ta 7 ko aya ta 8 ko aya ta 8, muna fata Allah ya samu dace wallahu ta'ala ala.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim, بسم الله الرحمن الرحيم. كيف وإن يظهروا عليكم لا يرقبوا فيكم إلا ولا ذمة، يرقبونكم بأفواههم وتأبى قلوبهم وأكثرهم فاسقون. اشتروا بآيات الله ثمنا قليلا فصدوا عن سبيله، إنهم ساء ما كانوا يعملون.
الله سبحانه وتعالى ينا مغانا أكن ورول القواري سكان مشركي da Allah subhanahu wa ta'ala, tsakanin mushrikai da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Allah ya ce a maganar alƙawari ya ƙare, saboda ba sa rike alƙawarin, ba sa cikawa har alƙawarin da aka yi inda al-Masjidil Haram din ma, da Allah ya ce Annabi sallallahu alaihi wasallam ya rike wannan alƙawarin ya kula da shi, su kam sai da suka warware, suka je suka kashe Khuza'a, suka yi kace-kace da su, alhali an yi alƙawarin kar a yi haka, suka warware alƙawarin zaman lafiya. To shine Allah yake cewa kaifa yakunu lil mushrikeena ahadun inda Allah wa inda rasuli, to nan ma sai Allah ya sake maimaitawa, kaifa yaya zai zama a ce ga mushrikai akwai alƙawari a gurin Allah da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam
alhali wa in yadhharu alaykum wawul hal wal halu in yadhharu alaykum bi ma'ana alhali su duk lokacin da suka da samu dama akan ku su mushrikai in kaga sun yi shuru sun kwantar da kai to sun ga kawai ba da suka iya ne an gama fin karfin su amma in dai suna da dama to sai kun yi mamaki shine Allah ce kaifa ya zai zama har yanzu a rinka ba su daman alƙawari su kullun wa in yadhharu alaykum alhali da zaran sun samu dama akan ku la yarqubu fikum illa wala zimma la yarqubu fikum ba sa kula ba sa muraqaba a cikin ku ma'ana ba sa kula da illan al-in shine malamai suka fassara shi da cewa al-qaraba aw al-ahd aw az-zimma al-qarabatu waz-zimmatu wal-ahd shine al-il shine la yarqubu fikum illan illan shine wato ba sa kula da kusaci na dangantaka su kan inda suka samu dama to ba ruwan su da maganan kusaci ko dangantaka ba ruwan su da wannan la yarqubu fikum illan al-il shine al-qaraba ko kuma al-az-zimma ko al-ahd shin kun taba yin alƙawari da su a'a akwai dangantaka ta jini kai in dai ba ku yi imani da abin da suka yi imani ba to su ba ruwan su ma'ana kafirai su ba su san mutunci ba ba sa tino alƙawarin da ya wulga a bayan ku wala zimma haka nan mutunci cewa an taɓa wani mutunci na alƙawari na zaman lafiya su ba sa tina wannan in dai suka samu dama akan ku ba ruwan su da baya shi yasa mutumin kirki ko a musulmai mutumin kirki shine wanda yake tino alherin baya la ya'lamu alkhaira illa la ya'lamu alfadla illa ahluhu ma'abuta falala su suka san falala mutum ne zaka ga wani shi ya dauke shi ya sa shi a shago yana yaron sa yana yi masa kaya yana yi masa mutunci yana yi masa abun da ya dace amma wata rana wannan idan ya soma samun dama shi yaron da aka dauka din sai ga kwata-kwata ba mutunci ya manta cewa wancan fa shi ya masa kaza shi ya masa kaza ya watsar da wannan to wannan ba shi da mutunci wani zaka ga wani shi ya yi masa kaza a shi ya yi kaza dinsa shi ya yi kaza dinsa ko kuma a ya koya masa sana'a ya koya masa menene daga lokacin da ya ji ya kware a wannan sana'a sai ka ji an ce oga da yaron sun yi fada baran-baran yaron ya je ya ware garejin sa saboda ba mutunci da ya san mutunci ba baya tina baya baya tina mutuncin wancan to duk mutumin da ba mutumin kirki ba to bai san mutunci ba shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam da yake kwatanta mata mafiya yawan su da ake samu a wuta ba aljanna ba wata mace tace me yasa ya rasulullah yace saboda su yakfurna al-ashira duk mutuncin da akai duk macen da bata san mutunci ba akai mata kaza akai mata kaza amma ran da ta tashi gaba ɗaya sai ta yi daga-daga da wannan abun kamar bai taɓa mata komai ba kai wata mace ma har a aihu da ita amma ita ta yi zata yi daga-daga da wannan mijin nata bata san kamar bai taɓa mutunci da ita ba to wannan da wuya ta samu rahmar Allah to haka mutane suke shi yasa mutane sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam sun san mutunci Abdullah ibn Abbas radiyallahu ta'ala anhuma da Abu Ayyub al-Ansari ya kauro zuwa Kufa yana Makka abin yana gwamna a lokacin Abdullah ibn Abbas yace wannan Abu Ayyub al-Ansari shi ya karbi bakuncin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ajiye shi a gidansa lokacin da aka yi hijira lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi hijira a wannan lokacin fa Abdullah ibn Abbas yana yaro dan kankani bai kai shekara 5 a duniya ba amma labari ya ji amma lokacin da yake gwamna Abu Ayyub al-Ansari shi kuma a ƙarshen rayuwarsa ya samu karancin tattalin arziki wato ya samu wato karayen tattalin arziki ya kawo ziyara Kufa Abdullah ibn Abbas yace duk a fito a tare shi aka fito daga fadar gwamna aka tare shi da aka tare shi aka shigo da shi yace wannan gidan da abin da yake cikin sa na duk abin da yake ciki ni ba zan shiga in kwana ba daga yau ya zama naka kuma na baka duk abin da ake binka bashi a yanzu nawa ne ya fada ya biya yace sannan duk abin da kake bukata na jari na baka ya bashi dinari dubu kaza ya kara ninka yace wannan gidan ko ni daga yau na daina shigan sa kamar yadda ka fita daga gidanka ka sa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam lokacin da ya hijira ni kuma na fita daga wannan gida na saka a cikin lokacin da ka kauro kaga wannan shine la ya'lamul fadla illa ahluhu saboda mai ya san darajar da aka yi wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bai manta da ita ba da ba mutumin kirki bane ba zai tuno wannan shi yayi wa manzon Allah kaza ni ma bari in yi masa kaza ba wanda ba mutumin kirki ba baya tuna wani shi yayi wa babana kaza ni ma bari in yi masa kaza wani shi ya taba dinka wa babana kaya ni kuma yau bari in dinka masa kaya lokacin da ba shi da hali ni kuma ina da hali watakila baban naka ma ya rasu wani shi ya taba yin kaza ni ma bari in yi masa kaza na taba ganin wani ya kawo abinci gidanmu lokacin da babana ba shi da hali to ni kuma yau bari in kai abinci gidansa ba masu tuna wannan sai mutanen kirki mutumin kirki shine zai tuna wannan to shi yasa abunan mushrikai ba su da irin wannan zuciya din shi yasa Allah subhanahu wataala yake cewa wa kaifa wa in yadhharu alaykum la yarqubu fikum illa wala dhimma yayi za a rike alƙawari da su bayan alhali in sun samu dama akan ku su la yarqubu fikum illa wala dhimma ba sa kula ba sa kiyayewa ba sa tino al'il ba sa tino wato karaba ko da dangantaka na jini ne in dai ba ku kafircewa Allah ba ba ruwan su da wannan sannan ba sa tina alƙawari sannan ba sa tina wa mutunci da ya gabata me yasa za ku tsaya kuna rike alƙawari da su alhali haka halin su yake Allah subhanahu wataala ya ce yurdunakum bi afwahihim kullum kafirai mushrikai sukan yadda da ku ne kawai bi afwahihim da bakunan su zaka ga suna fada lokacin da suka ga cewa eh kai ne da guri kaza sai kai kaza za a yi kaza to na zaka ga suna girmama ka suna cewa eh kaza 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 yurdunakum bi afwahihim amma wa ta'ba qulubuhum wallahi zukatan su basu yadda cewa kai wani bane da za su samu dama kau da kai za ka yi ko ka kau da kai za su yi ko ka nada su ko menene sai sun kau da kai in sun samu dama da haka yurdunakum bi afwahihim ne kawai suna zuwa suna lallabanka suna cewa eh wallahi mun yadda da kai eh kaza za mu baka kuri'a ƙarya ne ba za su baka kuri'a ba ka gwada ka gani ka kirga kuri'ansu in kai musulmi ne ka gani kuri'a nawa ka samu a gurin su amma ka zo suna yaudaranka ka nada wancan su ne ka nada wancan su ne ka nada wancan su ne ƙarya ne yurdunakum bi afwahihim ne wa ta'ba qulubuhum la tattakhidhu bitanatan min dunikum la ya'lunukum khabala wadduma anitum qad badat baghdha'u min afwahihim wama tukhfi sudurhum akbar inji Allah subhanahu wa ta'ala ya ayyuhal ladhina amanu ya kuwan da suka yi imani la tattakhidhu bitanatan min dunikum kar ku riki masu fada aji a majalisinku wanda in ba ku gari su ne ko ta ina su ne ku nannada su kar ku yi wannan inji Allah subhanahu wa ta'ala la tattakhidhu bitanatan min dunikum la ya'lunukum khabala wadduma anitum kullum burin su da ace mana baka da lafiya har abada ka ini baka da lafiya ka kwana baka da lafiya har abada baka da lafiya zama su ne suke yi wadduma anitum da mana zaka shiga wahala kullum ya zama baka nan su ne qadibatul baghdha'u min afwahi maganar gaba tana fita daga bakunan su ko a boye ko a bayyane amma a gabanka a yurdunukum bi afwahi a gaban ka za su iya gaya ma maganganu ce kaza su ce kaza su ce kaza su ce kaza kai kana ganin kaman eh su masoyanka ne ba masoyanka bane inji Allah subhanahu wataala don ka yurdunakum bi afwahihim kuna yaudaruwa kuna ta eh gaskiya ba wannan da gaske ne a zo ayi zabe ku dauko kuri'a ku gani wanda ba musulmi ba aina ya jefa wanda musulmi ko kuri'a amma ba da baki lokacin da suka ga dole dole ka zama kai ne to nan za su zo su yi ma bayanin da ba haka bane wa ta'aba qulubuhum abin da yake cikin zuciyarsu daban don haka Allah subhanahu wataala ya fadi don haka wadduma anitum kadi badatul baghdha'u min afwahihim amma wama tukhfi sudurhum akbar don haka mutane musulmai ba su hankalta da ayoyin Allah a ringa hankalta da ayoyin Allah da maganganun Allah subhanahu wataala Allah yana fadin gaskiya babu gyara a cikin maganar Allah subhanahu wataala don haka kar mutun ya yaudaru ai ta yaudaran sa a ce eh kaza eh kaza eh kaza saboda haka duk lokacin da aka zo ko an zo fagen siyasa ko an zo fagen wasu abubuwa kawai su musulmai ba su da alƙibla sai karo da juna kawai sannan in sun samu wani matsayi kawai suna jiran kawai shi musulmi kullun a masa fadanci shikenan sai abunan ba zai kula da cewa menene haƙiƙanin gaskiya ba me zai haɗu da Allah ba me ya rage na adalci me bai yi adalci a guri kaza ba me yayi mummunan abu in yaje gaban Allah yaya zai yi me yayi wa addinin Allah aikace me ya bari a baya wanda za a rusa addinin Allah bai ankara ba wannan wajibi ne mutum ya lura da wannan wajibi ne duk inda ya taka na matsayi ya lura da wannan alqur'ani yana magana da mu ne haka Allah subhanahu wataala yake cewa yurdunakum bi afwahihim wa ta'aba qulubuhum Allah subhanahu wataala ne yake fadin wannan magana ne wa aktharuhum fasiqun aktharuhum fasiqun, mutumin da baya sallah kuma akwai sauran abun da ya saura, baya kalmar shahada akwai abun da ya saura, komai fa shi yana ganin halal ne a gurin sa, don ba shi da wata doka da ta hana shan giya, ta hana fasikanci, ta hana kaza, ta hana kaza, don kalmar tauhidi bata zuciyarsa, bata ma bakin sa, ba kalmar la ilaha illallah la fil qalbi wala ala lisan. To ta yaya kawai don mutun yazo ya ma maganganu sai ka manta da addinin ka, ka manta da al'umman ka, ka manta da wasu abubuwa saboda personal tunani naka kai kadai? A'a, wajibi ne a tuna addinin Allah, a tuna ayoyin Allah, a yi adalci cikin duk abin da ake yi, kuma a gane matsayin al'umma a ko ina suke, al'umman da ba musulmai ba a ba su haƙoƙin su da suka dace, al'umman da suke musulmai a ba su haƙoƙin su da suka dace, a ko ina ne wannan constitutionally akwai wannan rights din, kowa yana da right. Saboda haka balle ma Allah subhanahu wataala ya riga ya mana al-Qur'ani, saboda haka kowane musulmi ya rinka mai da hankali kafin ya je ga matsayi, haka kuma in ya je ga matsayi la tattakizu bi tsanatan min duni, yawa Allah subhanahu wataala ne ya faɗi wannan, amma mutum ya tsaya ya ta tunanin cewa a'a ba wani abu nan kawai, wani su muna da wani alƙawari a gefe, a'a muna da kaza, saboda haka shikenan bitanar mutum, bitana masu fada a jiyan majalisa waɗanda suke na ƙololuwa, waɗanda su suke zama su yanke, la tattakhizu bitanatan min duni, yawa duk irin wa'annan abubuwa ya kamata musulmai su gane su, ba wanda suke sake da irin wa'annan abubuwan sai musulmai, masu sake ga wannan abubuwan sai musulmai ne suke yi, to ya kamata su lura da su. Haka Allah subhanahu wataala bai bar mutane ba sai da ya gaya musu abin da yake shine mafita gare su a rayuwar su duniya da lahira, haka wajibi ne a rinka tunatar da jama'a abin da yake shine mafita gare su duniya da lahira. Allah samu dace. Allah subhanahu wataala yace ishtaru bi ayati llahi thamanan qalila, su mushrikai sun sayar da ayoyin Allah thamanan qalilan, wani dan farashi kankani wanda bai taka kara ya karya ba, saboda me sun zabi duniya akan lahira, wanda duk ya zabi duniya akan lahira kowane ne shi, to fa ya zabi wani farashi wanda bai taka kara ya karya ba, wanda ba zai ribatu da shi ba, akan farashin da yake mai mahimmanci mai girma, shine farashin samun duniya da lahira, wanda ya jefar da lahira yace duniya kadai yake so, to ya saida ayoyin Allah samanan kalilan, domin duk abin da aka bashi a matsayi ne, a kudi ne, a bayani ne, a yi da shi ne a rinka tafiye-tafiye da shi, ko kuma a nada shi a wani guri shine mai kula da kaza, ko kuma a bashi wasu kudi ya je gina abin da zai gina, waɗannan dukan su samanan kalilan, indai ya jefar da lahira akan su sun zama samanan kalilan. Don haka mushrikai da waɗanda suke biye musu baya, ishtaru bi ayati llahi thamanan qalila, sun saida ayoyin Allah da dan farashi qalilan, wanda bai taka kara ya karya ba, fasaddu an sabili, suka yi tare mutane daga tafarkin Allah, duk abun da za su yi su ga cewa ba a musulunci bai ci gaba ba, suna yin wannan, to kuma sai a taya su akan wannan, a kai musulmi kai kuma sai kai iya kokarin ka musulunci ya ci gaba, ba tare da zaluntan kowa ba, ba tare da taba haƙin kowa ba, don me? Don kawai in ka je gaban Allah ka ce ya Allah da ka bani dama, ka bani matsayi, ga abun da nayi maka, bayinka kuma ya Allah ban zalunci kowa ba, musulman su da wanda ba musulman su ba, ya Allah na ba wa kowa haƙin sa iya abun da na sani, abun da kuma ya gagara wannan Allah sai ya yafe wa mutum. Amma ba da gangan kawai a tsaya a taka addinin Allah, a taka musulmai, a taka musulunci, haka kawai da gangan kaman ba sa nan a gari ba, wannan ba ka'ida bane, ba daidai bane, babu adalci cikin wannan, ya kamata a yi adalci. Allah subhanahu wataala yace a fasaddu an sabilihi innahum lallai su mushrikai sa'a ma kanu ya'malu, yayi muni abin da suka kasance suna aikatawa, yayi muni, ya za su rinka alƙawari suna warwarewa, abin da suke yi yayi muni, don kar ku biye musu idan za su yi aikin da bai dace ba, ko kuma bai kamata ku biye musu, ya kamata ku gane, ku jawo hankalinsu zuwa ga ai daidai, don mai al'umma ta bunƙasa, ƙasa ta bunƙasa, kar wani ya ɗebe dukiyar talakawa, kar wani ya yi amfanin kansa da dukiyar talakawa, kowa ya amfanu, a samu magani a asibiti, a samu ilimi kyauta, a samu littattafai a makaranti, kamar yadda aka yi da, kamar yadda aka yi da, saboda haka wajibi ne a kula da irin waɗannan abubuwa. Professor Salisu Shehu da yake karanta presentation da yayi maganan cewa yana maganan corruption a nan makaranta aka yi lokacin IVC, lokacin IVC yana maganan cewa waɗanda da aka yi musu komai kyauta aka saya musu kayan abinci lokacin da suke makaranta su ne waɗannan the same mutane a yau suka wayi gari suka dakushe abubuwa suka mallaki abubuwa ya zama nasu saboda suna da kudaden da za a kai da makaranta a semester daya a term daya ana biya masa miliyan guda term daya miliyan guda wani gurin ma term daya miliyan 1 da rabi da wani kudi yake biya miliyan 1 da rabi da wani kudi da salarin mutum ake biyan mutum mai salari ne yake biyan miliyan 1 da rabi term daya term uku a shekara miliyan nawa kenan talakawa nawa ne za su ci masara da wannan miliyoyin na term din yaro dan naziri wanda kuma asalin iyayensu wanda suke rike da irin wannan mukamin a yanzu su lokacin su su kuma ana ba da madara a makaranta ana ba su abincin tuwon semovita da ayaba da sauransu duk an yi wannan to wajibi ne mutane a ji tsoron Allah a gyara amma talakawan Najeriya randa za su zo suna jayayya da waɗanda suke jagorantar su to za a sha wahala wajibi ne in mutum ya samu dama yayi abun da zai ga cewa bai taba dukiyar jama'a ba ya ga cewa bai taba dukiyar jama'a ba duk da cewa a bangaren dukiya a yau duk wani mutum da kake gani dukkan kamalan mutum da kake gani a yau ka jira tukunna sai kudi ya shiga akwai zamanin Umar radiyallahu ta'ala anhu ba ma a yau ba zamanin Umar radiyallahu ta'ala anhu wani mutum ya rubuto an zo gaban alkali yazo yace ya yadda da wani ya amince da wani yana fadin maganganu muhimmai sai Umar radiyallahu ta'ala anhu yace ka taba mu'amala da shi akan dinari da dirhami yace a yace to tukunna rage magana akan sa tukunna in baka taba mu'amala da mutum akan dinari da dirhami ba ma'ana akan naira da dala ba to tukunna zaka iya ganin mutum sallan asuba ma ba ta wuce shi sallan asuba ma kullum sallah a cikin jam'i komai da komai amma ran da kudi yazo anan rikicin yake to Allah ya kiyaye mu to waɗannan abubuwa sun yi nisa a zukatan mutane a yau sai dai wanda Allah ya kiyaye Allah ya kare mu don haka Allah subhanahu wataala yace innahum sa'a ma kanu ya'malun duka mu muna buƙatan gyara muna buƙatan komawa ga Allah subhanahu wataala komawa na gaskiya mutumin da zai zauna gaban jama'a ya musu wa'azi shi ma in naira ta zo a yau sai in wanda Allah ya kiyaye haka ake ciki a yau to don haka wannan al'amari ne wanda yake na ban tsoro da tashin hankali ko da cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam tuntuni ya riga ya faɗa za a yi haka a ƙarshen zamani yace kai yafi tsoron naira za su kai mu wuta sama da yadda yake tsoron za a yi shirka ku duba fa tsananin son tauhidi a gurin annabawan Allah amma Annabi sallallahu alaihi wasallam randa yayi huduba na ƙarshe yace ba shirka yake jiwa tsoron ƙarshen al'ummar sa ba kudi yake ji musu tsoro wato ma'ana za a bude musu duniya su yi munafasa akan duniya zaka ga mutane suna rige-rige akan duniya akan kudi mutum zaka ga ya shiga ya fita kullun in ya shigo zai tunatar da kai akan maganar kudi ne saboda yaga alaman zai samu ko irin kawaici din da ma mutane su ba sa iya yi kamar zai tilasta ka dole sai ka ɗebo ka bashi akan kudi to haka mutane su Annabi sallallahu alaihi wasallam yace za a yi wannan munafasa akan kudi akan dukiya yace wannan dukiyar da munafasa wato ma'ana rigegeniya da za a yi da gasa da competition akan kudi yace wannan shine zai halakar da ku kamar yadda ya halakar da banu Isra'ila to wannan al'amari wannan Annabi sallallahu alaihi wasallam yayi wannan huduba saura kwanaki kasa da sati ya bar duniya yace wannan shine abun da yake tunawatar da mutane yake kuma ji musu tsoro dan yaga ƙarshen al'umma din yace an nuna masa a matsayin sa din nan yaga abun da zai faru har ƙarshen duniya ya gani ga kaza sai dai hango mu ya hango wannan rayuwar tamu da muke yi ya hango har abun da zai faru ila yawmil qiyamati yace to abun da ya gani ba shirka ya jiwa tsoron ƙarshen al'ummar sa ba a'a kudi ne kawai da za a bude ka gani wannan kowa kawai zai dukufa akan cewa kudi su zo ko ta halin gaga to fatulika kum kama ahlakar sai duniya ta halakar da ku kamar yadda ta halakar da banu Isra'ila to wajibi ne mu yi taka tsantsan Allah kiyaye mu ba a hana neman kudi ba amma a nemi na halal kawai duk abin da ba halal bane kai taka tsantsan ko aiki ne kake yi ka je ka tambaya menene halal menene ba halal ba za ka ga mutane suna ta damunka a'a ayi kaza ayi kaza a'a ka bincika ka nitsu kar ka damu da mutane ka nitsu kawai duk naci mai naci tunda sai kai tukunna yayi dole sai yayi duk abin da zai kuma yawanci naci mutum rage darajar sa yake a gurin mutum dole da kaga yana naci ma akan kudi zaka ga darajar sa tana faduwa yau yazo gobe yazo anjima yazo me yasa dole ne to saboda haka wajibi jama'a su mai da hankali akan kudi zaka ringa ganin mamaki dan dan baka matsayi zaka gane wannan abuna a kasan nan zaka rena wa mutane da ka rike wani gurin da naira tana dan wulgawa ta gurin sai ka dan bada izini tukuna wata naira ta shigo to zaka yi mamaki zaka mutane abu mamaki to amma Annabi sallallahu alaihi wasallam ya riga ya fada to in mun yi wani abu a office in mun zo masallaci sai mu yi wazi saboda me saboda mutane su rinka sanin abun da ya dace mana wanda suka dame mu a office mu ko za mu dame su a masallaci yawa za mu dame su a masallaci tunda Allah ya sa guri biyu ne can ka dame mu ko mu dame ka nan insha Allah ta'ala yawa saboda a gyara duka mu gyara yawa amma in ba haka ba za kai mamaki mutum sai ga kaman bai halatta ba ma wani abu amma zai ce wa gaskiya ba ya kamata a bani ce a'a kana ga a baka akwai fahuta to ina can ne shikenan ka dai masa a can a masallaci ma yazo ya sake ji akwai wuta a ciki Allah ya kiyaye mu saboda haka gaskiya akwai abun tsoro a rayuwar mu wallahi Allah ya sa mu dace na'am
la yaquluna fi mu'minin illam wa la imma wa ulaika humul mu'tadun fa in tabu wa aqamu ssalata wa atu zakata
Allah subhanahu wataala ce la yarqubuna fi mu'minin illa wala zimma Allah yana fadin halin mushrikai la yarqubuna fi mu'minin ba su wai mulahaza muraqaba su yi taka tsantsan cikin haƙƙin mu'mini illan wai su yi muraqaba ko su tino cewa akwai dangantaka ta jini ko kuma akwai alƙawari da ya taba gudana tsakanin sa da shi ba sa tinowa al-il kamar yadda aka faɗa a baya ba sa tino wannan wala zimma ko wani mutunci ko alƙawari na a zauna lafiya ba sa tino wannan inda suka samu dama da zaran su samu dama ba wannan a zuciyarsu Allah ce wa ulaika humul mu'tadun waɗancan mutane masu irin wannan sifa su ne mushrikai humul mu'taduna su ne 'yan ta'adda in kana neman 'yan ta'adda masu ƙetare iyaka wajen zubar da jinin jama'a to samu waɗannan mutane saboda me koda za su yi amfani da musulmi to sun fi amfani da shi in zai wa musulunci illa ne ha ai da yawa ana zuwa kaga an zo ana yaudaran mutanen mu musulmai wasu mahaddata alqur'ani da sauransu a yaudare su da wata sifa a ba su makamai a boye yan ta'adda su suke bada makamai ba wanda yake sarrafa makamin ba dan ta'adda shine wanda ya bada makami yan ta'adda su suke bada makamai ba masu sarrafa makamai ba za a iya samun wasu a sa su sarrafa makami amma ta ina suka samu makamin yan ta'adda suke kawo makamai sannan su ne ko za su zo su ce muku za su magance muku yan ta'adda kuma su ne yan ta'adda su suka bada makamai don a kashe ku a kashe wanda aka bawa makamin wanda suka bawa makami don ya kashe ku in ya gama kashe ku su kuma za su zo su kashe shi saboda me a zama babu ku a bayan ƙasa a daina karanta alqur'ani a bayan ƙasa wa ulaika humul mu'taduna inji Allah subhanahu wataala waɗannan su ne 'yan ta'adda ta yaya za a wayi gari mutumin da yake da'awar addinin Allah amma a rasa wanda yake goyon bayansa zai bashi kuɗi sai wanda ba musulmi ba waɗannan irin magana ne in ba ta'addanci ba duk irin wannan abubuwan suna nan suna gudana ana ganin su ayi a wuce gobe ayi a wuce jibi ayi a wuce amma duk mutane suna mantawa mutane sai su rinka mantawa gobe kuma in an sake wani tunani a sake jawo hankalin mutane a ce yanzu su zo su yi kaza su yi kaza su yi kaza masu ta'addanci suna can daga ƙetare daga wani gurare suna yin abubuwan da suke na ta'addanci suna shigo da makamai kasashen ku a dankara jirgi da makamai a ce an gane shi ina yake, ina zai tashi, daga ina ya taso, sannan ya zo ya sauka a tsakiyar arewacin Najeriya inda dukkan musulmai ne suka kewaye gurin don karerin jirgi, amma an rasa daga ina ya taso, ina zai je, kuma duk masu farfagandan kare harkin bil'adamin duniya sun yi shiru, yau ba a san ina jirgin ya koma ba, dama daga ina ya taso jirgin na waye, waye direban sa, su waye, wannan makaman ina ne ta kera shi, duk an yi shiru, shikenan an gama. Saboda mai an gano, amma da ba a gano ba ku za a zo a halakar, shikenan an tafi. Amma yanzu da aka gano, to a magance abu mana babu, waye da waye suke da hannu cikin wannan, babu magana, shiru ya wuce. To ya kamata al'umma musulmai ku gane, duk inda musulmi yake san cewa shi musulmi ne, kuma kar yayi zalunci, kar yayi zalunci wanda ba musulmi ba, amma dai ya kare addinin Allah, ya kare mutuncin mutane, ya san me yake yi. Amma ana dagargaza ƙasa, ana dagargaza musulmai, ana dagargaza mutane, ana ragarraga da namun mutane, ana ta wasu abubuwa, shikenan ana tsakiyar wannan hali, wace jirgi ya taso, wai ya zo ya sauka, wai an gano a cike yake da makamai, to daga ina ya taso, kuma wa ya kera makamin, kuma ina zai je, me yasa zai sauka a Najeriya, me yasa zai sauka a Najeriya kuma a Kano, sannan to da aka gane, to da ya tashi kuma ina ya koma, kuma ina makaman suke, kuma dawa dawa aka kama, ina suke a gurfane a gaban kotun duniya, ina suke, ina bayani, shiru ya wuce. To har yanzu wannan bai ishe ku darasi ba, wa ulaika humul mu'taduna, masu aiko wa'annan jiragen da waɗannan makaman, humul mu'taduna sune ƴan iyaka, ƴan ta'adda, sune ƴan ta'adda, sune ƴan ta'adda wallahi, inji Allah subhanahu wataala. Saboda haka ya kamata a rinka ganewa, duk abun da za a yi a duniya na a kama mutane a kashe su, ko ai ragaraga da su, ko ai wasu abu da su, in fa ba a daina ta'addancin aika makamai guraren da ake so a kashe mutanen gurin ba, to ta'addanci ba zai kare ba. A magance miyagun mutanen da suke aika makamai gurare, ba wai a kama talakawa wayanda dama can an yi niyan su kashe ƴan uwansu a zo su ma a kashe su ba, ba wai a rinka kama wayannan ana kai zuwa kudi, ba wannan bane shine yake hana ta'addanci a duniya. Yanzu na makekin jirgin da ya sauka cike da makamai, ina yake? Da me aka yi nufi da shi? Ba jinin mu bane yake nufin zuwarwa da shi? To yanzu da aka gane shi, to daga ina ya fito? Kuma da ya tashi yanzu ina ya koma? Shikenan da dankareren kudade da aka samu a wasu kasashe wanda ake da hannun wayansu mutane aka bayyana su, ya yake can, ina yanzu kudin yake, ina makaman, ko me aka yi na maganin su a gwani kotuna aka gurfanar da su? To in ba a hana wayannan ba, ku daina kawo mutane kuna kai ko kuna sa su a kurkuku, kuna tsammanin cewa wai wannan shine maganin ta'addanci, ko an yi wannan an yi wani abu ne kawai. Amma ta'addanci yana nan, miyagun mutanen suna can a boye, suna nan da su ake meeting, wai ya za a yi maganin ta'addanci da su ake meeting ba? Su da aka amai da hankali, Allah ya ce wa ulaika humul mu'taduna, waɗannan su ne mu'taduna, ƴan ta'adda, ba ƴan ƙananan mutane masu rike makami suna zagayawa suna abunan ba, wa'annan su ai ba su ina makamin, ta ina ya zo shine magana, wa ya ba da makami shine magana. Ha yanzu ni da ku da muna zaune a masallaci, in za mu yi ta'addanci ma ba naushe naushe bane kawai, an ji wa kadan ka gudu, to amma sai aka bani makami, aka baka makami, aka ba wance makami, wa ya ba mu makami shine magana, shine shugaban ƴan ta'adda, kuma da shi ake zama wai za a magance ta'addanci, wai da shi ake meeting, wannan wani irin toka da warwara ne, contradictions. Ya kamata musulmai a gane ayoyin alqur'ani ba wasa bane, har ila yaumil qiyamati in kun rike ayoyin alqur'ani za ku gane da ku suke magana, kuma za ku gane abokan gaban ku, kuma za ku gane me ya kamata ku yi, ko sai a zauna a yi shiru kawai ana ta wasa da hankalin mutane, masu maganin ta'addanci ko sunan ƴan ta'adda, wa ulaika humul mu'taduna inji Allah subhanahu wa ta'ala, waɗannan su ne ƴan ta'adda. Amma duk da haka Allah subhanahu wa ta'ala ya bar kofa a bude, Allah ce fa in tabu, in suka tuba suka daina ta'addanci din, suka daina bada makamai don ai ta'addanci, wa aqamus salata suka tsaye da sallah, wa atawuz zakata suka bada zakka, Allah ce to fa ikhwanukum fid din, sun zama ƴan uwanku cikin addini, addinin musulunci ba shi da matsala wallahi. Allah subhanahu wa ta'ala ce wa nufassilu al-ayat, muna bayyana aya daki daki, ayoyi ga sunan inji Allah subhanahu wa ta'ala, wa nufassilu al-ayat, muna fayyace ayoyi filla filla daki daki, liqaumi ya'lamuna, ga mutanen da suke sani. Amma wanda ba su sani ba asa gane me yake ciki, amma wanda suka sani sun san su waye ƴan ta'adda, shugabannin ƴan ta'adda suna nan lafiyar su kalau cikin jifa-jifai suke yawo, cikin manya-manyan motoci suke yawo. Allah subhanahu wa ta'ala ya sani, ba yanda za a yi a ce wane da wane da wane duk an sani, amma kuma ba yi komai ba, shikenan kuma ce an yi maganin ta'addanci. A in aka wayi gari akwai wadanda sun fi karfin doka, to kar a yi tsammanin gyara. Yau dole sai in doka ta bi kan kowa, yau duk wanda aka same shi da hannu cikin zubar da jinin mutane, da wanda ya bada makami, da wanda aka saya, da wanda ya boye a gidansa, da wanda ya yi kaza, wannan su ne. Amma ta yaya za zo ana ta maganganu kawai a jaridu da wasu abubuwa a ce wai abu nan, bayan Allah yana gaya mana gaskiya kuma kowa ya sani. Haka Allah subhanahu wa ta'ala ce, wani fassilul ayati, muna bayyana ayoyi, muna fayyace ayoyi dalla dalla li qaumi ya'lamuna, ga mutanen da suke sani. Don haka ya kamata a sani, Allah ya sa mu gane. Na'am.
Wa inna lahu aymanahum min ba'di 'ahdihim wa qa'amu fi dinikum faqatilu a'immatal kufri innahum la aymana lahum la'allahum yantahun.
Allah subhanahu wa ta'ala ce, wa innaka fu aymanahu, in suka warware rantsuwoyin da suka yi na za a zauna lafiya, min ba'di ahdihim, bayan an kulla alkawari da su, wa ta'anu fi dinikum, suka yi suka cikin addinin, suka cikin addini. Malamai a karkashin wannan suka ce zagin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, wanda duk ya zagi manzon Allah jinin sa ya halatta, kashe shi ne hukuncin sa. Wa ta'anu fi dinikum, suka yi suka cikin addininku. Da wannan malamai, ka duba Al-Hafiz Ibn Kathir rahimahullahu ta'ala ya ce, da wannan malamai suka tsaye da hukuncin kisa akan wanda ya zagi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Domin me at-ta'an fi din, akwai ta'an fi din da ya wuce zagin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam? Daka wa ta'anu fi dinikum, in suka yi suka cikin addinin, bayan sun warware alƙawura da rantsuwoyin da suka yi, ko zagin alƙur'ani ko jifa da alƙur'ani, duka wannan at-ta'an fi din. Allah ta'ala, in sun yi wannan kamar yadda suka yi a lokacin Badar, kuma ila yawmil qiyamati, haka hukuncin yake. Yadda suka yi a lokacin Badar, suka soki Annabi sallallahu alaihi wasallam, suka yi kururuwa, suka yi ihu, suka yi tafi Annabi sallallahu alaihi wasallam, shi kuma Allah ya ce masa su kuma su ambaci Allah, wadhkurullaha kathiran, ko ambaci Allah da yawa, su kuma suna ambaton shaydanun su da gumakan suna ihu. To Allah ya ce, faqatilu a'immatal kufri, in sun yi haka, faqatilu a'immatal kufri, ku kashe shugabannin kafirci. Malamai suka ce hadha amun a'immatul kufr ila yawmil qiyamati, amma kuma in an ce khasun ga bangaren Quraysh, wato a'immatu Quraysh, sune irin su Shu'bah ibn Rabi', su Utbah ibn Rabi', su Abu Jahl, kamar da Al-Hafiz Ibn Kathir ya kawo, su Abu Jahl, su Shu'bah ibn Rabi', su Utbah ibn Rabi', su Umayyah ibn Khalaf, duka waɗannan suna daga cikin a'immatul kufr, kuma duk an kashe su. Allah ta faqatilu a'immatul kufr, amma haza amun ila qiyamis sa'a, duk lokacin da ta'addanci ya ta'addanci, suwaye masu yin kaza, suwaye masu aiko makamai, suwaye masu kaza, waɗannan kawai in aka kame su aka kashe, shikenan magana ta kare, ta'addanci ya kare. Shugabannin ta'addancin suna gefe da su, kuke meeting wai za a magance ta'addanci, ba zai yiwu ba. Saboda haka faqatilu a'immatal kufri, haka Allah ya faɗa. Shi yasa kaga a yakin Badar mutum 70 ne kawai aka kashe, sai duniya ta zauna lafiya, musulunci ya yi yado. to kalilan ne mutane masu zagayawa suna cinna wutan fitina a ko ina ran da ba su shike na kawai kowa zai zauna lafiya da asibitoci mu sun cika da magunguna an daina sace kudaden mutane fa qatilu a'immatul kufr innahum la aymana lahum la'allahum yantahu domin su la aymana lahum babu wata rantsuwa da za a yi la'akari da ita daga gurin su la'allahum yantahuna ku kace wa innan a'imma din la'allahum yantahuna na bayan gabaɗaya za su hanu na bayan za su hanu idan mutum bai samu makami ba ta ina zai ta'addanci wa zai harba bai da makami to wanda ya kawo makami shine ta'adda shine nan ta'adda haka ya kamata a lura da wannan ba a tsaya ana taɓata lokaci kawai ana kama wasu mutane ko ana kashe su ba Allahu ta'ala a'lam insha Allahu ta'ala muna rayuwa lokaci na gaba za mu ci gaba daga inda muka tsaya muna fata Allah ya taimake mu Allahu a'lam